يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باين هكا ان هو ان من غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam من كلام خير الأنام واللفر الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وانا مجلسي شيننا تريد قوم شابير وانا يمتنا لاربا بقوي قوتا الله المحرم هدر رمائكي صلى الله عليه وسلم دق مكز ومدينة sana da shekara 1447 wadda ta yi daidai da 2 ga watan Yuli na shekara ta 2025 miladiya. Idan ba a mance ba, muna cikin kitabul jana'iz, littafin da yake magana kan hukunce-hukunce na jana'iza. Hadisin da za mu tashi kansa a wannan yammaci hadisi ne na ummuna Aisha, ɗaya daga cikin matan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya da ita.
Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Aisha radiyallahu anha qalat لما اشتقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه قسينة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتساوير فيها فرفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
وانا حديثي an samo daga ummuna Aisha, Allah ya da ita, take ba da labari cewar lammashtakan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rashin lafiya. Wannan rashin lafiyar da take ba da labari a kanta rashin lafiya ce ta ƙarshen rayuwar manzon Allah, wanda daga wannan rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tashi ba, Allah ya dauki rayuwarsa. Tunda a ɗakin ummuna Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinyarsa ta rasuwa, jinyar da bai tashi daga wannan jinyar ba har ya koma ga Allah, a ɗakin ta yayi. To shi yasa galibin hadisai da suke da alaka da ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda aka hakaito daga manzon Allah a lokacin da yake jinyar ajali, za ka tarar daga Aisha ne, saboda a ɗakinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙare jinyarsa, kuma a ɗakinta Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarsa. To a nan tana ba da labari cewar lokacin da manzon Allah ya kwanta rashin lafiya na ajal zakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habashati sai wani sashe na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ambaci wani coci da suka gani a kasar Habasha wani sashi ne cikin jerin matan annabi da suka taba zuwa Habasha akwai mutane guda biyu cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai mata biyu waɗanda sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha gabanin sa auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko akwai Ummu Salamata ta yi hijira da ita da Abu Salama daga Makka zuwa Habasha hijira ta farko sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha a wancan lokaci to kaga idan za a bada labari game da abin da aka gani a Habasha to Ummu Salama za ta zama tana daga ciki tunda daga baya ta zo ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da ake magana kan wani sashe na matan annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ambaci coci da suka gani a kasar Habasha kaga Ummu Salama tana ciki tunda tana cikin jerin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa lokacin da ajali ya halinsa kuma tana cikin waɗanda suka yi hijira da mazajensu daga Makka zuwa Habasha sannan mutum ta biyu cikin jerin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ita ma ta yi hijira daga Makka zuwa Habasha gabanin aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Ummu Habiba yar Abu Sufyan ita ma tana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha gabanin aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga baya kuma Allah ya hukunta waɗannan mata guda biyu suka zamanto matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tunda sun yi zaman Habasha kaga za su iya bada labari game da abubuwan da suka gani a garin Habasha to shine anan ummuna Aisha take bada labari cewa zakara ba'du nisa'ihi wani sashe na matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun ambaci kanisatan wani coci ra'ainaha bi ardil habasha wanda suka gani a kasar Habasha to anan gurin menene fa'idar ambaton coci alhali suna zaune tare da manzon Allah shi kuma yana fama da kansa tunda a baya Aisha Allah jada ita ta ce lam mashtaka annabi lokacin da annabi ya kwanta jinya kuma ta ajal to anan ne waɗannan mata cikin matan annabi Ummu Salama da Ummu Habiba suke ambaton coci da suka gani a kasar Habasha to gabanin mu wuce wannan gabar menene ambaton hikimar ambaton wannan coci na farko kenan na biyu suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana fama da kansa yana cikin matsananciyar jinya domin annabi sallallahu alaihi wasallama jinyar da Allah yake jarrabarsa da ita linkin jinyar da Allah ke jarraban ɗaiɗaikun mu ne yanzu duk yanda za ka yi matsanancin jinya ka kasa tafiya to na annabi ya linka naka duk yadda za ka yi matsananciyar jinya ka jikkata ka wahala to na annabi ya linka naka domin shi in Allah ya tashi jarrabarsa da jinya tasa yana linka masa yana rifanya masa jinyar ɗaiɗaikun mu to kaga ai annabi yana fama da kansa to a nan gurin ambaton cocin nan yana da alaka da jinyar annabi an ambaton coci a ambaci coci kamar ba shi da alaka ko akwai alaka ba shi da alaka to me hikimar ambato wace hikima ta sa suka ambata wannan gabanin rasuwar manzon Allah da kwanaki biyar kaga jinya ta kai jinya ce tunda duk lokacin da kwanakin ke karewa jinyar na kara tsananta to ambaton cocin nan da ummu salama da ummu habiba Allah ya dade su suka yi gabanin rasuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kwanaki biyar shin ko mun hararo hikimar da ta sa su ambaton wannan coci da bada labari game da cocin da abin da cocin ya kunsa nan take cewa zakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habashati yuqalu laha mariya wani sashe na matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ambaci coci da suka gani a kasar habasha wanda wannan cocin ake masa laqabi da mariya menene ma'anar mariya a yare na larabci duk wani abu wanda yake kayataccen abu mai kyau mai burgewa mai ban kaye laraba suna kiran wannan abun mariya musamman abun in mace ne abun da yake da kyau yake da burgewa da ban kaye saboda kwalliya da aka masa da hotuna da aka kawata shi da shi ana kiran shi mariya kenan dalilin da yasa suke kiran wannan cocin da mariya saboda yanda aka kawata cocin aka masa kwalliya da hotuna duk wanda ya daga kai ya gani sai ya sake gani saboda kyan wannan coci da kawa da aka masa da hotuna da aka kawata wannan coci da su to mecece hikimar ambaton wannan coci da ake masa wannan lakabi saboda kwalliya da aka masa da hotuna mecece hikimar ambato a gurin manzon Allah na haka to amma annabi fa yana fama da kansa fa duk da yana fama da kansa na haka alhaji me kace ina fara da fasida to kan mar ga yi da shi da gari a shi ko haɗe yana da dade da na alhaji yace tunda sun ga yana cikin matsanancin yanayi sayu suna tsammanta shi ma zai koma ga Allah to tun daga abin da suka gani a can habasha in har zai koma ga Allah zai ba da ma hotunansa na'am kun ga magana ta fito ko kamar ishara suke annabi su ji ta bakinsa wannan na daga cikin hikimomin sannan daga cikin hikimomin da malamai suka faɗi tunda annabi yana fama da kansa yana cikin matsanancin yanayi to a kawo masa wasu ƴan labaru mana wanda za su dan ɗebe masa kewa su dan nishadantar da shi dan radadin da yake ji ya dan a dan dauke hankalinsa daga radadin zuwa tunanin wani abu wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya matan nan na annabi sallallahu alaihi wasallama suka kawo wannan labari saboda tausaya masa da cike dube da yanayi da yake cikin matsananci to su dan kawo mana wata kissa ko wata labari wacce annabi bai santa ba wanda za ta dan ɗebe masa kewa ta dan mantar da shi kadan radadi da yake fama da shi na jinya da yake fama da ita sannan kuma yana daga cikin babin kyautata mu'amala na mace da za ta yi wa mijinta ta dan yi masa hira a lokacin da ta ganshi cikin wani matsanancin yanayi wanda wata kil wannan hiran za ta dan nishadantar da shi da wannan hirar to waɗannan duka suna daga cikin hikimomi da suka sanya waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ambaci wannan coci din anan ummuna Aisha ta bayyana cikin hadisin waɗannan mata ne wani sashe ne na matan annabi tace wa kanat ummu salamata wa ummu habibata atata ardal habashati anan ta bayyana wani sashe ne na mata na annabi da suka ambaci coci da kuma kawa da wannan coci ke da shi tace wa kanat ummu salamata wa ummu habibata atata ardal habashati ummu salama da ummu habiba sun kasance sun je kasar habasha kenan su ne suke ba da wannan labari fa zakarata min husniha wa tasawira fiha sai suka ambaci can wannan coci yanda aka kawa ta coci yanda aka kashe kudi wajen hidima da dawainiya wa coci wa tasawira fiha da kuma tarin hotuna da aka zuba cikin coci saboda guraren ibada na musulmi ba su ga ana yin irin abin da suka ga an yi a wannan coci to annabi sallallahu alaihi wasallama duk da cewa yana duke kansa na juye ta wancan bangare yana fama da kansa ummuna aisha tace farafa ra'sahu taki annabi sai ya dago kansa lokacin karin bayani da sharhi yayi ke annabi duk yanayin da yake ciki baya ganin kuskure yayi shi annabi nan da nan ya dago kansa wa qala sai ya ce ulaika irin wadancan mutane da kuke fadi su wa kenan mutanen habasha mutanen habasha mutane ne da suke kan addinin kristanci kenan kristoci dabi'ar su ce idza mata fihim ar-rajulu as-salih banau ala qabrihi masjida dabi'a ce ta kristoci idan mutumin kirki ya mutu a cikin su babban malami ya mutu a cikin su mutum mai ibada ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjida abinda suke sai su gina masallaci akan kabarinsa hakan wai suna ga zai kara kusatar da su zuwa ga Allah saboda shi din ai suna ga yana kusa da Allah tunda yana kusa da Allah to su gina masallaci mana kan kabarinsa wanda za su zo suna ibada wa Allah ibadar ta su suna ga za ta fi karkuwa wannan irin hujjar mushrikai ne mushrikan Makka masu bautan gumaka wanda Allah ya bamu labari cikin Qur'ani wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallah Allah ya ce kuma suna bauta ma wani Allah mutan Makka ce suna bauta wa gumaka ko ma bayan Allah wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum abinda ba zai amfanar da su ba a duniya ko a lahira haka nan ba zai cutar da su ba a duniya ko a lahira ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum mecece hujjar su ta bauta ma waɗannan wani Allah din ba wai sun dauki wani Allah nan a matsayin su ne kankat abun bauta ba a'a hikimar da ta sa suke bauta musu li yuqarribuna ila Allah subhanahu sun yadda Allah shine Allah to amma me yasa suke sujjada wa gumaka su nemi sa'a gurin gumaka su yanka wa gumaka su nemi albarka gurin gumaka li yuqarribuna ila Allah subhanahu wannan ita ce hujjar su dan waɗannan gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah me yasa gunki wai shi baya sako kai mutun kana sako kai dan adam amma gunki baya sako dutse baya sako to tunda ba sa sako su nema su kusantar da su zuwa ga Allah to wannan hujjar mushrikai ke to su ma sai zama kristoci suna da irin wannan tunani na mushrikai idan mutumin kirki ya mutu a gurin su wanda suke ga yana da kima gurin Allah yana da matsayi a gurin Allah sai su zo kan kabarinsa sai su gina masallaci idan sun gina ibadar da za su yi a kai suna fatan za ta fi karbuwa gurin Allah saboda sun gina kan kabarin wanda suke ga masoyi ne na Allah kenan kamar neman albarka suke da wannan kabarin da suka mayar da shi kamar gurin ibada to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace bayyanawa matansa da kuma al'ummarsa mugunyar irin wannan aiki na kristoci yace ulaika wadancan mutane da kuke labarin su kristocin habasha din idza mata fihim ar-rajulu salihu idan mutumin kirki ya mutu a cikin su banau ala kabrihi masjida sai su gina masallaci gurin ibada akan kabarin sa umma sawwaru fihi tilka suwara sa'annan kuma bayan sun gina gurin ibada akan kabarin sa wadancan hotuna da kuka gani cikin coci-coci sai su sanya hotunan a cikin wannan gurin ibada da suka gina kan kabarin sa sai su zuba hotuna a cikin wannan gurin ibada sannan yanzu annabi ya bayyana masu irin wannan aiki wane ne kristoci dabi'ar su ce idan mutumin kirki ya mutu su gina gurin ibada kan kabarin sa sannan kuma su yi hotuna hotunan sa da ma wasu wanda ba shi ba cikin mutanen kirki sai su sanya cikin wannan gurin ibada a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna wannan ba aiki bane na kirki ba kyakkyawan aiki bane ba abun burgewa bane yace ulaika shirarul khalqi indallah irin waɗannan mutane su ne mafi sharrin halittu a gurin Allah anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsawatarwa matansa da kuma al'ummarsa gaba daya kan irin wannan aiki kar ma aikin su fa ya burge saboda su ne mafi sharrin halittu su ne mafi sharrin halittu gurin ubangiji saboda haka mafi sharrin halittu taya ma za a yi aikin sa ya burge ka ballantana ma har ya darsa maka wani abu a zuciyarka cewar kai ma bari ka kwatanta irin nasa kenan yanzu annabi ya nuna musu illar wannan aiki da kuma illar masu aiki shi aikin mummunan aiki munin aikin yasa masu aikin su ma suka zama sharri cikin halittu gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan kamar tsawatarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa al'ummarsa kada su yi aiki irin na waɗannan mutane saboda su sharrin halittu ne gurin Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin ƴan uwa idan muka kula za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kausasa harshe akan irin wannan aiki duk da yanayi da yake ciki matsananci na rashin lafiya ai wani idan yana cikin matsanancin yanayi na rashin lafiya magana ma baya sani to amma annabi ya dago kansa yayi bayani yayi sharhi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan dan ya bada kariya wa tauhidi domin da tauhidin aka aiko shi shine abin da aka aiko shi da shi to shi yasa har a ƙarshen rayuwarsa bai gushe ba yana kokarin bada kariya wa kadaita Allah subhanahu wataala yana fito na fito da sanya wa Allah madaukakin sarki sa'a da tsara da kishi domin irin wannan aiki hanya ce da za ta kai mutane wajen sanya wa Allah tsara ko kuma ajiya Allah a gefe a koma bautan waɗannan ma'abota kaburbura to annabi sai kokarin toshe wannan kafa din da za ta bada dama wajen bautan wani Allah subhanahu wataala wannan yake nuna maka muhimmancin tauhidi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shine abin da aka aiko shi da shi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan shine abubuwan da Allah madaukakin sarki duk annabawansa ya aiko shi da su Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan lallai fa mun aika cikin kowace al'umma manzo da me aka aika shi an i'budu allaha da kubautawa Allah wajtanibu taguta kuma ku nisanci tagutu ma'ana ku kadaita Allah da bauta kar ku sanya masa aboki tsara sa'a wajen bautan sa ku kede shi ku takaita shi ku iyakance shi shi kadai wajen ibada وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون حتى الله بينا من ذن الله صلى الله عليه وسلم باب وان من ذو دمك أيكو غبانك فاتي ممسا وحي تيوى باب أبو بوتا بسا چنچنتا سينيني كتي سبو داك قبوتا بشيسا من ذن الله صلى الله عليه وسلم دنيا باد كاريام وانن قبر وچدع إتا أكا أيكوشي yana cikin matsanancin yanayi a ƙarshen rayuwarsa yayi waɗannan bayanai na nuna mugunyar irin wannan aiki dan ya tsawatarwa al'ummarsa dangane da abin da waɗancan mutane suka aikata ya nuna musu ba abin kirki bane ba abin burgewa bane saboda abin da zai biyo baya na irin wannan aiki na fitina da kuma shirka da za ta iya biyowa baya to annabi kuma ya zo ne ya yaki shirka ya tsaida tauhidi kuma abin da yake domin makka cike take da shirka dakin ka'aba nan kewa yake da gumaka 300 da dori da cikin dakin ka'aba to annabi sai da ya yaki wannan shirkar kuma ya kakkabe ta daga garin makka gaba daya a ranin da ya fatu makka makka ta zamanto ta tashi daga garin shirka ta koma garin musulunci alhali da kuma tana a garin shirka wannan hadisi da muka karanta ɗan uwa zamu dauki darussa da fa'idoji karkashin sa abu na farko da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu haramcin yin irin waɗannan hotuna ayi irin waɗannan hotuna ma da yawa daga cikin malamai suna ga haramcin su bai halatta ba saboda hanya ce da zai iya kai mutane zuwa ga gocewa kafar su ta goce su ajiye bautan Allah subhanahu wataala su koma bautan wani Allah subhanahu wataala abu na biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu tsawatarwa kan gina guraren ibada kan kaburbura hadisin na karantar da mu tsawatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dangane da gina guraren ibada akan kaburbura da yace ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu banaw ala qabrihi masjida wadancan mutane in mutumin kirki ya mutu cikin su sai su gina masallaci akan kabarin su kaga wannan kuma ba aiki bane wanda yake na kirki shi yasa annabi yace ulaika shirarul khalqi indallah irin waɗannan sune mafi sharrin halittu a gurin Allah subhanahu wataala yana akwai tsawatarwa dangane da gina gurin ibada akan kaburbura sannan kuma yana daga cikin ayyukan sharrin halittu a gurin Allah subhanahu wataala fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin hadisi zamu fahimci tsawatarwa kan yin sallah akan kabar tsawatarwa dangane da yin sallah akan kabar tunda an hana a gina masallaci wannan na ke nuna illar yin sallah kan kabar ba ma kan kabari ba har jikin kabari an tsawatar yin sallah jikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum qubura kar ku sanya gidajen ku su zamanto makabarta ne annabi yake nufi kar ku zama bakwa sallah a gidajen ku saboda makabarta ne ba a sallah cikin ta to kar ku mai da gidajen ku su zama haka su zama tamkar makabarta yace fa inna shaytana yanfiru min baitil ladhi tuqra'u fihi suratul baqara lallai fa shaytan yana gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci halarcin musulmi yazo yana bada labari dangane da munanan abubuwa da ya gani amma a gaban malami ne karantar yaji wani ta'aliki zai wani sharhi zai wani fashin baki zai yi wani karin bayani zai abubuwa munana da ya hango a wasu gurare gurin wata al'umma babu laifi yazo yana bada labarin shi a gaban malami ko dalibin ilimi amma ba wai kawai a dauki abun ya zama chapter na tadi da hira ba zai zama ya da fasadi ke mummunan abu ba a so kuna tadin sa a tsakanin ku in ba wai kuna so ku ji karin bayani na karantawar shari'a akai bane a nan gurin ummu salama da ummu habiba Allah ta da su sun yi labarin gaban annabi saboda me su ji me annabi zai ce akai ba wai kawai dan dadin bakin su ko dan gira ba saboda abin da ya shafi barna ko ta'adi ko sakon Allah ba a so a zauna ana tadin sa dan gira saboda kara yada fasadi da barna ne shi yasa masu sharing a social media a guji sharing din barna saboda kai ma zaka iya daukan kamasho duk wani abu da sako ne na ubangiji karka kuskura ka zama daga cikin masu yada shi zaka zama daga cikin masu yada barna wani tayube san shi ba sakamakon yadawan ka ya san shi kuma wata ran sai ya ce bari ya jarrabu to kaga sai ya zaman to ka batar da mutane zaka dau alhakin wanda ya jarraba wannan abun kuma bai san shi ba sai a sababin ka sai ka zama daga cikin masu sunnan ta munanan sunna man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama ko da baka aikata wannan abun ba in ka dau da kun yada shi duk wanda ya aikata wannan abun bayan ya samu laifin aikata kai ma da kai yada zaka samu laifin ko da kai baka aikata zunubin in an tashi an bashi kai ma za a baka saboda kai ne sila kai ne sababi wajen aikatawar sa ga wannan fasadi saboda haka bai kamata musulmi ya yada fasadi ba abubuwa na barna ka yada shi al'umma su gani wanda basu sani ba su sani wannan ya zama ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan wanda Allah madaukakin sarki ya hana wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Allah ya hana to amma in a gaban mai karantarwa ne malami ko dalibin ilimi ko kuma wani jagora shugaba sarki gwamna shugaban karamar hukuma ta yi in an fadi a gaban sa zai dau mataki na doka zai yi amfani da karfi wajen hana wannan abu ko tsawatarwa kan wannan abun wannan babu ne yanan bangarori guda biyu za a iya ambaton fasadi a gaban su malamai masu karantarwa da daliban ilimi da kuma jagorori na al'umma saboda jagorori na al'umma suna da power suna da iko suna da damar su hana da karfi malamai kuma za su hana da baki su tsawatar da baki su kuma jagorori za su hana da karfi kuma ba wanda ya isa ya tanka to bangarorin nan guda biyu babu laifi in an ambaci fasadi a gaban su fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta yan uwa zamu fahimci wajibi ne idan kaga munkari kai inkarin sa mummunan abu shine munkari kai inkarin sa kai fito na fito da shi ka nuna ba daidai bane ya saba wa shari'a kamar yadda annabi yayi an da matansa suke ba da labarin abin da suka gani a cikin coci na kawa da hotuna da aka sanya ciki annabi sai ya tsawatar a wannan gabar to haka ake so kowane musulmi ya zama duk inda ka ga barna kar ka ja bakinka kan shi in ma ko saboda tsoro ko kuma saboda jin nauyi kar ya hana ka tankawa akan mummunan abu ka tanka ta hanyar da ta dace ba da kakkausan harshe ba ta hanyar da ta dace udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wa'azi mai kyau wa'azi cikin hikima, nasiha cikin ruwan sanyi. Idan kaga abin da bai dace ba, ba a so ka ja baki ka shi, ba a so kuma ka tada jijiyar wuya, a'a kai da hikima da fahimtar juna da wa'azi cikin ruwan sanyi. Allah ya ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wannan annabi Musa da Harun ake gayawa in sun je gurin Fir'auna, kar su tada jijiyar wuya, kar su yi kakkausar magana, a'a fa qula lahu qawlan layyinan, ku gaya masa magana mai taushi, magana mai sauki, la'allahu yatadhakkaru, fatan ya wa'aztu aw yakhsha, ko ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wanda kake so ya gyara, wanda kake so ka nuna masa ba daidai yake ba, ba a so kai cikin fushi ko ɗacin rai ko cikin zafi, kai cikin laluma, cikin ruwan sanyi da fahimtar juna, wannan zai fi sawa ya karba. Shi yasa Allah ya ce la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mutum yana wa'azuwa ne in an masa wa'azi cikin hikima, an masa cikin ruwan sanyi, cikin laluma, cikin fahimtar juna, to anan mutum yana wa'azuwa. Zai fahimci cewar wa'azin kake yi kuma gyaran kake so, ba wai kana so ka ci zarafinsa ba, ba wai kana so ka ci mutuncinsa ba, ba wai kana cin kafarsa ba, amma idan kai amfani da zafi da ɗacin rai sai ka ta fahimtar ina ka fuskanta. Amma dai dole ne a zamanto ana hanawa dangane da ayyuka munana in an gani. Shine umurnin annabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbi wa zalika adhaful iman. Idan ka ga munkari, abin kyama, abin ki a shari'a, to ka hana da hannu. Waye ya isa ya hana da hannu? Ba kowa ba ne. Wanda ya isa ya hana da hannu sai wanda Allah ya ba wa iko. Misali jagorori, Allah ya ba su ikon hanawa da hannu, to da su Allah yake magana. Ko kuma magidanci a gidansa, Allah ya ba shi ikon hanawa da hannu, da su ake magana. Ko jagora a wata ma'aikata, Allah ba shi ikon hanawa da hannu, da su ake magana, ba da ɗaiɗaikun mutane. Wanda yake da fawa, yake da iko, yake da sulfa, yake da tacewa, to da su anan manzon Allah yake magana. To in baka daga cikin waɗannan categories din, wannan kashi din baka daga cikinsu, falyughayyirhu bilisani fa lam yastati fa bilisanihi, in ba za ka iya ba, baka daga cikin kaso na farko, to ka zama cikin kaso na biyu. Shine in ka ga an yi ba daidai ba, ka hana da bakinka, ka nuna wannan kuskure ne, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya. Kuma wannan yana daga cikin dalilin da yasa wannan al'umma ta manzon Allah ta samu fifiko akan sauran al'umma, saboda hanida al'umma take dangane da aikata asha, dangane da ayyuka na saban Allah, dangane da ayyuka na tir, dangane da ayyuka na Allah wade, wannan al'umma ta yi fice a cikin jerin sauran al'ummu, saboda hanida take dangane da saban Ubangiji da umurni, kuma wajen yi masa da kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Sai Allah ya ce me, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wannan shine dalili, ku ne mafificin al'umma wadda aka fitarwa mutane, mutane gaba ɗaya na duniya, al'umman nan ita ce mafificiyar al'umma da aka fitar cikin jerin al'umma. Me yasa ta zamanto ta samu wannan ɗaukaka, ta samu wannan fifiko? Allah ya ce ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wannan shine dalili, wannan al'ummar tana umurni da kyakkyawa da'a wa Allah, tana hani ga mummuna saban Allah. Shi yasa ta samu matsayi na musamman a gurin Allah cikin jerin sauran al'umma. To wannan hadisi ɗan uwa na nuna mana wajibcin musanta mummuna. In ka gani, kar ka ja bakinka kan shi, kar ka zamanto daga cikin matsorata, kar ka zamanto daga cikin masu jin kunya akan gaskiya. Wallahu la yastahi min al-haq, dangane da gaskiya kam Allah baya jin kunya. To haka ake so musulmi na kwarai ya zama kar ka zama mai jin kunya mai tsoro mai shakku wajen fito da gaskiya in kaga an yi ba daidai ba fa'ida ta shida zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu halarcin siffanta masu aikata ayyukan sabo da siffofi wanda suke munani munanan siffofi annabi yace ulaika shirarul khalqi indallah aga wannan munan siffat irin wadancan mutane sune sharrin halittu gurin Allah kenan masu aikata sabon an siffanta su da siffa irin wannan ba kuskure bane me yasa dan a nisantar da mutane daga dabi'antuwa da irin dabi'arsu daga siffantuwa da irin siffarsu ko sha'awar dabi'unsu idan ka ga mai aikata aikin sako ka siffanta shi da mummunan siffa saboda kar wani yayi sha'awar aiki irin nasa kar wani yayi sha'awar kwaikwayonsa irin wanda zaka ga suna ajiye askin nan na da irin na yan kwallo ya ga matashi dan musulmi ya ajiye aski saboda yanda yake burge shi me yasa ba ma siffanta su da mummunan siffa yan kwallo ya kamata muna siffanta su da mummunan siffa wannan shi zai sa matasan mu su kyamace su amma matasan mu burge su suke dan kwallon nan da kuma masu fina-finai irin askin da suke irin sutirar da suke sai kaga matasa ƴaƴan musulmi hakan yana burge su me yasa saboda ba a siffanta su da mummunan siffa da ana siffanta su da mummunan siffa dan musulmi zai ji kunyar a ga ya siffanta da siffa irin ta su a ga ya dabi'antu da dabi'a irin ta su wannan hikimar kenan da ta sa idan ka ga masu ta'asa masu barna a ban kasa siffanta su da mummunan siffa dan ka sanya kyamar su a cikin zukatan musulmi da ƴaƴan musulmi abinda annabi yake kenan yace ulaika shirarul khalq ya siffanta su da mummunan siffa saboda kar a yi sha'awar su kar a yi sha'awar dabi'unsu kar a yi sha'awar aikinsu wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam fa'ida ta takwas da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta ya halatta idan ka je gurin maras lafiya ka zo da wani tadi da kake ga in ka kawo zai dan janya hankalinsa daga fama da yake ciki na jinyarsa na radadi da yake ji a jikinsa ka zo da dan wani tadi da zai dan nishadantar da shi wannan babu laifi amma da sharadi ya zama wannan tadin da zaka zo da shi ba zai daga masa hankali ba karka kara masa radadi kan radadi yana cikin radadin ciwo ka zo masa da wani magana kuma da zai kara masa radadi ya kara tayar masa da hankali ba a son haka in tadi ko labari ka san zai dan ja hankalinsa ko ya dan nishadantar da shi to babu laifi ka zo da shi zaka samu lada wannan na daga cikin dalilin da yasa waɗannan mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da wannan labari fa'ida ta tara da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addinin kiristanci ya wasu a ƙasar Habasha sai zamanto kaman santa ne na kiristoci can Habasha ɗin fa'ida ta kusa da ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewar ba a son jinkiri wajen tsawatarwa kan munanan abubuwa ba a son jinkiri karka ce yanzu kan ina fama da kai na bari sai na ji sauki ko kuma bari sai gobe ina dan ji dama-dama a ba a jinkiri a take ake mai da martani akan mummunan abu ba a so a yi jinkiri la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil hada bi halatta a jinkirta bayani ba daga lokacin da ake bukatarsa a ce sai lokaci ka ba a san haka shi yasa annabi take ya mai da martaba ba tare da an samu gap ko jinkiri ba fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake girmama bangaren tauhidi yadda annabi yake bada muhimmanci wa tauhidi saboda tauhidin nan shine Allah ya aiko shi da shi kamar yadda ya aiko sauran manzanni da shi wannan tauhidin dan shine ma Allah ya halice mu gaba ɗaya da mu da aljanna haka Allah ya tabbatar da haka cikin alqur'ani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah madaukakin sarki yace ban halicci mutun da aljanna sai dan su bauta mu to zamu fahimci yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake girmama bangaren tauhidi kuma yake kokarin ya ga yayi samu tasiri a zakatun bayi bayi na Allah al'umma sake sannan zamu fahimci yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawatarwa kar kan duk wani abu da zai kai mutane ga afkawa shirka saboda gina gurin ibada kan kabari koda su waɗanda suka gina ba su bauta ma wannan kabarin ba akwai yiwuwar wanda za su zo daga baya su zo suna bautan kabari to shi yasa kar a yi na'am kar a fara shikenan bismillah karanta mana hadisi
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه كشيا أي اتخذ مسجدا
وانا حديثي هر ينزل دي شي ما ان سامو دغا امنا عائشة الله ما دوكاكين سركي يددا ايتا idan mun kula zamu ga hadisin da ya gabaci wannan shi ma an samu ne daga ummuna Aisha wannan din ma daga gareta me yasa da hadisin da ya gabaci wannan da wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su ne lokacin da yake jinya ta ajali kuma kamar yadda muka yi bayani a baya jinyar ajalin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne a ɗakin wannan mata ta sa ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita nan take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi maradihi alladhi lam yakun minhu har ma sharhi ta da fashin baki da karin bayani tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma gabanin ta kawo cewar manzon Allah sai ta maka bayani yaushe ne ya faɗi wannan magana ta sa tace fi maradihi alladhi lam yakun minhu a cikin rashin lafiyar sa da bai tashi daga wannan rashin lafiyar ba ma'ana rashin lafiyar ajali gabanin ma ta kawo maka maganar tasa sai ta maka ishara dangane da yanayi da lokaci da ya faɗi wannan abu yana jinya ta ajali wace hikima ta sa ummuna Aisha ta yi wannan ta'aliki cewa fi maradihi alladhi lam yakun minhu ko mun hararo dalilin ya kamata mu hararo dan a baya ma hadisin da ya gabaci wannan ta ce lam mashtaka nabiyyu nan kuma ta ce fi maradihi alladhi lam yakun minhu akwai hikima da yasa take maka ishara na'am dan ta bayyana ka saurari nasihar manzon Allah karshen rayuwarsa wannan yana ciki na'am saboda a bada hankali saboda muhimmancin abin da za a faɗa haka ne wannan ma yana cikin alaƙa tabbas yana cikin waɗannan bayanan da kuka yi suna ciki kuma akwai bayani na uku da za a ɗora shine dan a nuna maka cewar wannan maganar da annabi ya yi tana cikin ƙarshen maganganunsa wanda ba a canza ba saboda in an ce a lokacin jinyar sa ya fadi kaga akan samu magana a baya wata magana ta zo ta soke ta baya tunda aida nam an kasance duk abin da wuta ya taba sai an sake alola yanzu aka yi tuwo kayan alola ka ci tuwo sai ka sake an dafa shinkafa ka ci shinkafa sai ka sake alola da haka abun yake daga baya kuma aka soke wannan hukunci ya zama duk abin da aka dafa in ka ci ba lallai ka sake alola ba da ada ko shayi aka kawo ma ka sha da kayan alola to yanzu sai ka sake to daga baya kuma sai aka zo aka soke wannan hukuncin sannan a baya idan mutun ya kusanci iyalinsa babu wani abu da ya fita daga gare shi ba komai ba sai ayi wanka ba innamal ma'u minal ma'i daga sai kuma wani hadisi yazo idza jalasa baina sha'abi hal arba wajahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzu to kaga akan samu wani hadisi yazo ya soke wani to dalili yana daga cikin dalilan da yasa sahabbai suke ambato cewa annabi a lokacin rashin lafiyar sa ya faɗi kaza ko ya hana kaza dan ka fahimci cewa wannan hukuncin fa akan sa annabi ya tafi ana kansa ba a canja ba ba a soke ba babu wani abu da ya canja yana nan daram da kan yana daga cikin hikiman da yasa suke ambaton lokacin rashin lafiyar sa lokacin jinyar sa gabanin rasuwar sa da kadan ummuna aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yaqul minhu maza allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin jinyar sa da bai tashi daga wannan jinyar ba yace la'ana allahu alyahuda wan nasara allah madaukakin sarki ya la'anci yahudawa da nasara su wane ne yahudawa su ne waɗanda suke da'awar cewa su mabiya annabi Musa ne wannan da'awa ce amma ta ƙarya dan da da gaske suke cewa su mabiya annabi Musa ne ba abin da zai hana su su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tunda suka ki bin annabi wannan ya nuna ƙarya suke yi da Musa zai dawo wallahi ba za su bi shi saboda inda Musa zai dawo zai bi annabi su kuma sun barranta da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba annabi Musa suke bi haka nan nasara su kuma su ne masu da'awar cewa su mabiya annabi Isa ne su ma ƙarya suke saboda da da gaske suke su mabiya annabi Isa ne za su bi annabi Muhammad saboda babu bambanci tsakanin Musa da Isa da Muhammad dukansu annabawan Allah ne kuma duk da abu guda suka fi kiran mutane zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala shine walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha wannan duka da shi Allah madaukakin sarki ya aiko duk annabawan sa to anan annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayyanawa cewa Allah madaukakin sarki ya la'anci yahudawa da nasara mecece la'anta Allah ya nisantar da su daga rahamar sa ita ce la'anta Allah ya tsine musu ya tsine ma yahudawa da nasara me yasa Allah madaukakin sarki ya tsine musu dalili shine ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida wannan shine dalili sun rike kaburburan annabawan su a matsayin guraren ibada kaga wannan hadisi yana da alaka da hadisin da ya gabace shi shi yasa Allah ya tsine musu ishara ce annabi yake cewar kuma a yau fa da za ku rike kabarina a matsayina na annabinku a matsayin gurin ibada kuma Allah zai tsine mu saboda yahudu da nasara da suka gabace ku Allah ya tsine musu me yasa sun rike kaburburan annabawan su a matsayin guraren ibada kenan annabi na tsawatarwa akan kar a riki kabarin sa a matsayin gurin ibada dan a wani hadisi yana ta Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yace ya Allah kar ka sanya kabarina ya zama gunki abun bauta wannan addu'a ya roki Allah yace ishtadda ghadabullah kishin Allah ya tsananta ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida akan mutanen da suka rike kaburburan annabawan su a matsayin guraren ibada shi yasa ba a so a je jikin kabari ana ana roƙon Allah kuma wannan ya zama ruwan dare in ka je Madina zaka ga masu zuwa ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su tashi addu'a ba sai sun je jikin kabarin kuma addu'a hadda kuka kuma in ka tambaye sai su ce ai su Allah suke roƙo ba annabi wato me yasa addu'ar sai jikin kabarin annabi sallallahu abinda annabin ya tsawatar ke saboda ita addu'an nan fa ibada ce ibada kuma ba a yi wa kowa sai Allah yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin ubangijin ku yace ku roke ni zan amsa muku lalle waɗanda suke girman kai wajen bautata sai kira ibada addu'a da me da bauta annabi yace addu'a hiyal ibwal ibada addu'a da ka gani shine ibada kenan addu'a ita ma ibada ce Now, masu addu'a masu yin addu'a a biya su yanzu kamar kai ne kai sallah a biya ka kun gane bayanin zan tashi na yi insha amma za ka biya ni ya kuka kalli wannan al'amari in ce za ka biya ni naira 2000 zan yi sallar insha amma na yi insha za ka biya ni ya kuka kalli sallar nan ka yanzu duk wanda zai yi addu'a ya ji cewa ibada yake zai samu ladar ibada ita fa addu'a da muka ganta 2 in 1 na farko za ka roki Allah bukatarka Allah biya ma bukatarka na biyu kuma a daidai wannan lokaci ibada kai za ka samu ladan wannan addu'a kar ka dauke ta kawai a matsayin wai kai bukata ce a'a ba a kallon addu'a ta wannan kallon kawai ana kallon ta mahanga guda biyu Manga ta farko kana da bukata gurin Ubangiji zaka roke shi ya biya ma bukatarka. Ta biyu kuma ibada kake yi wa Ubangiji tunda shi yace kai kuma kana yi kana neman lada. Saboda haka kuskure ne ka ce zaka yi addu'a a biyaka. Na farko kenan na biyu kuma bid'a ce. Saboda bata daga cikin ayyukan magabata. Magabata ba sa addu'a a biyaka. Saboda haka a yau duk wanda yazo yayi addu'a a biya shi to yazo da bid'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun sai zama addu'a da ya ba shi da lada ci me yasa yazo da bid'a cikin ta ibada kuma ba a so ka shigo da bid'a a cikin ta man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun babu laifi ka ce wane ce makamin da addu'a yayi addu'a ya kare wannan nan da yayi addu'a kaga biyan bukata ka masa ihsani babu laifi amma ya ce za a kawo 10,000 20,000 za a yanka rago wannan duka bid'a ce babu bata daga cikin aikin annabi da sahabbansa da magabata ya halatta ka nemi mutumin kirki ya ma addu'a wannan ya halatta amma shi kuma bai halatta ya ce ka kawo wani abu ba saboda sahabban annabi sun nema ya musu addu'a annabi bai ce ma kowa kawo kaza ba ku kashe dan mihsin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wasu mutane 70,000 da za su shiga aljanna bi gairi hisabin ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ukashe ya ce ya rasulullah ud'ullah an yaj'alani minhu annabi roƙa mun Allah ya sa ni cikin su annabi bai ce ukashe kawo dirhami ne 10 ko 5 ba sai annabi ya masa wata mata tana farfadiya sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah farfadiya nake ka roka mun Allah ya yaye mun wannan farfadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki hakuri mana da ita a saki aljanna tace na hakura amma akwai abu ɗaya da yake ci mun tuwo a kwariya a farfadiyar menene tace idan farfadiyar ta zo mun sai na yi tsirara to ba na son tsiraici annabi sai roka mata Allah amma bai ce kawo kaza ba ta daga har ya roka mata Allah kuma tun daga nan ko da farfadiyar ta zo ba ta karaitin saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mata Allah subhanahu wataala annabi ya hau kan minbari mun karanta wannan hadisi ran juma'a yana kutuba wani balaraben ƙauye ya shigo ya ce ya rasulullah hanyoyi duka sun yayyanke ƙasa ta bushe mutane na jin yunwa dabbobi na jin yunwa ruwa ya tsaya ka roka mana Allah ya saukar mana da ruwa annabi ya daga hannu ya roki Allah aka saukar da ruwa bai ce kawo wani abu sati da yake wannan balarabe ya shigo ta inda ya shigo ya ce ya rasulullahi ruwan ya mana yawa gidaje sun rushe ciyayi ruwa ya hadiye su ka roka mana Allah a tsaye da ruwa annabi ya daga hannu ya ce Allahumma hawalina wala alai ya Allah ka zub da ruwan a jeji ba akan mu ba cikin gari bai ce kawo wani abu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam na'am shine irin wannan addu'a baka da garantin Allah zai amsa tabbas saboda ta kauce kan tirba ta kauce kan hanya mutane mu fadaka mu ankara musaffa sauka saukan qur'ani wannan duk bid'a ce wallahi duk ba ta cikin ayyukan annabi da sahabbansa kirkiro ta aka shigar da ita cikin addini kuma wanda yazo da addinin zamu fishi sanin abin da zamu yi ne dan mu samu kusaci ga Allah ko Allah biya mana bukata wallahi ba mu fi annabi sani da shi da sahabbansa duk kwadayin mu wajen alheri ba mu kai annabi da sahabbansa saboda haka babu wani abu da zamu zo da shi wanda muke ga mai kyau ne kuma yafi na annabi wanda annabi bai zo da shi ba dole in dai ka zo da abu wanda annabi bai zo da shi ba dayan biyu ne ko kuma kana kan bata ko kuma ka gano abin da annabi bai gano ba kai ma ba za ka yadda da haka dole ka yadda kana kan bata ne saboda haka mu tsaya inda aka tsaya haka ibnu mas'ud yace ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitu ba abin da ya rage muku sai ku bi abin da aka yi kar ku kirkiro naku an kisan muku an iyan muku ba a bukatan naku kawai me ya saura muku ku bi ku yi koyi shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan kuna da kyakkyawan koyi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga saboda yanayi na lokaci ba za mu samu daman kammala bayani kan wannan hadisi ba za mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala alihi wa sahbihi wa man walah wannan takaddar an rubuto ta ne akan kiran sallah yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da aljanna amin da mahalarta gaba daya yace malam kafin tambayoyin mai tambaya yana mai tunawa da wasu dalilai kamar haka wato kafin ya kawo tambayoyin nasa zai yi shimfiɗi zai yi gabatarwa da wasu dalilai a bayan su kuma sai biyo baya da tambayoyinsa dalili na farko wal asr wato suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan dalili na farko kenan dalili na biyu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ayan ku ba zai yi imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wancan kuma wal asr Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da lokaci shine lokacin sallar la asr sai Allah ya ce innal insana lafi khusr dan adam yana cikin asara an ce dan adam kowa ya shiga da farin fata da bakin fata da babba da karami namijin mace duka kowa ya shiga shine al-insan kowa na cikin asara banda wanda za a faɗi sufofin su guda hudu sune illal ladina amanu sai wanda yayi imani wa amilus salihati yayi aiki na kwarai wa tawasau bil haqqi yayi wasiya da gaskiya ma'ana ya kira mutane zuwa ga addinin Allah tawasau bis sabri kuma yayi hakuri bisa ga cutar wanda za a masa lokacin da yake nasiha da jan hankali wa mutane waɗannan hujjoji biyu ke hujja ta uku yace lokutan sallah da aka sa saboda masallatai su sani dan kar su rasa sallah saboda masallata su sani lokutan sallah da aka sa saboda masallata su sani dan kar su rasa sallah kiranta da shigarta kuma ana karawa liman minti 5 idan ya makara to wannan ita ma hujja ce ke zamu dauke ta a matsayin hujja na'am hujja ce tsari tsari ko tsari ne da mutane suka yi suke tafiya a kai to na'am to ga tambayoyin kamar haka tambaya ta farko idan mai kiran sallah idan mai kiran sallah ya makara ladan kenan kuma lokacin kiran sallah ya cika har ma minti daya ya karu ko minti biyu wani zai iya kiran sallah in wani ya kira sallah yayi laifi misali lokacin kiran sallah da aka sa an ce za a kira sallah na isha karfe 8 to lokacin kiran sallah ya cika karfe 8 ladan kuma sai ya makara ya kara minti 1 a 8 din nan ko minti 2 to idan wani ya kira sallar yayi laifi na'am na'am haka sai ya zo ya kira sallah na'am ya bata tsari ko na'am to wannan tambayar cewa idan ya kira sallah yayi laifi saboda ai an sanya ladan sai a jira ladan din ya zo in makaran minti 1 ai ba yawa makaran minti 2 ba yawa minti 3 ba yawa sai dai in mintunan sun yi yawa ne misali kamar 5 da ake ba wa liman ya kai 5 ko ya dora kan 5 to a nan sai a duba a ga wanda ya cancanta inda ba za a rasa mahalatta a masallacin ba amma bai kamata kawai mutum ya gaban kansa ya zo ya falla kiran sallah ba sai zama ba tsari addinin musulunci kuma yana da tsari kar mu na tafiya ru kamar ba jagoranci ya kamata komai ya zama akwai jagoranci masallacin nan yana da lada ne ladanin nan baya nan yana da na'ibin baya nan akwai wani na'in dukkan ladanan ba sa to mahalarta sai su duba su ga waye cancanta sa ayyana ya kira sallah amma a ce kawai da nazo ba ni da alaka da masallaci ha lokacin kira fa yayi kawai sai in bude in hau kira abu ya zama fauda kenan ya zama ba tsari ya zama hika sai kasuwa ko tasha dole mu girmama masallaci daki ne na ubangiji subhanahu wata'ala in masu kiran wanda aka tsora wa hurumin kiran bassa nan to a jira waɗanda suke mahalatta a haɗu a duba a ga waye cancanta cikin wanda suka zo a yanzu sai a wakilta shi sai ya kira sallah kaga sai zama komai ya tafi da tsari sannan na farko ke na biyu kuma sai zama an girmama ɗakin ibada masallacin Allah ba a maida shi kamar tasha tasha ne kowa yana da fawa kowa na da iko ya faɗi abin da yake so amma masallaci ba haka ba wuri ne na ibada ɗaki ne na Allah dole yana da ƙa'ida
yana da tsari bai kamata ana tafiya kar azumi saboda haka wanda zai zo ya kira sallah saboda ladan ya makara minti da minti bi wannan yayi laifi kuma bai girmama ɗakin Allah ba guri wanda yake da alfarma saboda haka hujjojin da suka zo a sama ba su da alaka da wannan tambayar wancan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi abinda na fahimta daga mai tambayar ladan ai yana samun lada ko a kiran sallar da yake to ai mu ma ba a bar mu a baya ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in mun ji ladan na kiran sallah mu faɗi abin da yake faɗi sai zama duk mun fita da lada shi yayi kiran sallah ya samu lada kai kuma ka faɗi irin abin da yake faɗi kai ma ka samu lada shi yasa addinin musulunci ba takaita shi ma wasu takaitattun mutane ba banda kowa da rabonsa kowa an bashi rabonsa saboda haka kaga wannan hadisi ba zai zama hujja a wannan gafar ba kai da baka kira ba kai ma da naka ladan shi ma da ya kira da nasa ladan kowa da rabonsa saboda haka ba wai ya kiyewa dan uwansa alheri bane dan uwan ma samu alheri amma dole ne abu ya zama yana da tsari almuslimuna ala shuruti saboda haka kar mu maida masallaci ya zama kamar tasha ko kasu sai tambaya ta biyu yace shi ladan din masallacin shine yake rubuta lokutan salloli kuma bai sanar akan a ƙara masa ko minti ɗaya ba amma idan wani ya kira yana tankawa wanda ya kira din kan ba a jira shi hukuncin Allah gaskiya ne na'am okay lallai to saboda haka tankawan da za su yi daidai ne cewa me yasa ka kira ai ba a sa ka ba ko ta baka daga cikin waɗanda aka sa sai zama ba tsari ke tankawan daidai ne su tanka su ce me yasa ka kira saboda su aka sa su aka dora wa alhaki ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ladanin ma baya kira sai an ce masa lokaci yayi a ce masa lokaci yayi saboda makaho ne baya sani cewa alfijir ya ce to ai da wani zai ta tunda bai sani ba ya makar bai kawai jin kwallon kiran sallah a ba a haka sai a zo a same shi a ce masa lokaci yayi je ka kira sallah alfijir ya ce to sannan ya je ya haule kira sallah haka komai yana da nasa tsarin saboda haka in sun tanka ba su yi laifi ba daidai ne wanda zai zo ya kira din shine yayi ba daidai ba sai tambaya ta uku yace idan yayi la'akari da dalilan sama ba zai yi korafi ba dalilan sama ba su da alaka da waɗannan tambayoyi wancan wal asr idan na fahimci dalilin kamar yana nuna muhimmancin lokaci ko wannan sura tana nuna muhimmancin lokaci to ai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi jinkiri wani lokaci bai fito sallah ba amma ba a tura wani ya ja sallah sannan kuma cikin ladanan sannan ba a taba ji cewa ai wani ya zo ya tarar Bilal ya makara kawai ya kwalla kiran sallah ko ya zo ya tarar Ibnu Ummi Maktum yau bai zo ba ya kwalla kiran sallah ba a taba jin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na
ko
saboda zai zama ba jagoranci kenan maganar sa tana da kyau sosai inda masallacin nan yana da jagorori kuma jagororin nan suna nan wasu sai kaga suna tasarrufi kenan ba jagorancin ba shi da amfani dole mu girmama jagoranci musamman a addini wannan shike nuna muna girmama ubangiji kuma muna girmama gurin ibada wa ati'u llaha wa ati'ur rasul wa qulil amri minkum in an ce ulil amri har jagororin ku a ibada suna cikin ulil amr saboda haka a ba su hurumin su a ba su kimar su a ba su darajar su tunda aka sa su suka zama jagorori to a ba su fi abin da suke ga shine ya dace saboda zai zama wasa da gurin ibada ko kuma rashin bawa gurin ibada kima tabbas su waɗannan jagorori su ya kamata in sun gala dan baya nan su duba wani wanda suke ga ya cancanta sai su tashi ya kira sallah kuma in sallan ma aka zo su suka cancanci su duba su ga illa dan ya makara waye ya cancanta a sashi ya ja sallah sai zama an yi abu da tsari amma kowa yana zai iya dan bani na iya ne kaga ai bai ba tunda ai ba za ka je wasu guraren kana haka ba za ka je ba kana haka dole dukun da ka je in akwai jagorori ka tsaya ka tira ba za ka shiga hurumin da ba naka ba sai gurin ibada shine aka rena ko shine ba shi da kima masallaci shine ba shi da kima kowa yana ji cewa ai ni musulmi ne mu girmama guraren ibada dan duwa nan tambaya ta hudu akwai wata hujja wadda ta ba waladan damar a jira shi imana tunda aka ayyana shi babbar hujja kenan ta ba shi damar a jira shi tunda aka ayyana shi sai dai in kuma baya nan kwata kwata to nan kamar yadda nayi bayani a baya waɗanda suke mahalarta musamman jagorori a masallacin su ya kamata su ayyana wanda suke ga ya cancanta ya maye gurbin ladan ladan fa ba karamin mutum bane dan uwa mu muna girmama limama amma muna rena ladan amma shi ma yana da kima wallahi shi yasa sayyidina Usman lokacin da yazo a khalifancin sa yasa salari waladan sayyidina Usman shi ya fara sanya salari waladan kuma tun daga nan abun ya ci gaba da wanzuwa har yanzu ga daulolin da suke kula da addinin musulunci kamar Saudiya su Kuwait kaga waɗannan hukuma dumu-dumu tana cikin al'amarin musulunci ladan ana bashi a Saudiya ana ba wa ladan duk wata riyal 1,500 idan ka kwatanta shi da naira 150 ake ba wa ladan kuma wannan ba shine kawai iya aikinsa ba yana da wani aiki da yake zuwa yayi ko buga-buga ko kasuwanci ko aikin gwamnati amma duk da haka saboda ladancin nan ana ba shi riyal 1,500 kuma shi dan adam ne fa dole wata ran za a samu tseko ko kasawa daga gurinsa a masa uzuri yana kokari salloli biyar din nan yana kiyayewa ko ku jinjina masa in an samu aka ci sallah ɗaya kar a kushe shi ko a yi ta cewa gashi nan ya zo ya tara mutane ya tafi abinsa ba a san wani uzuri ya rike shi ba sannan kuma dan adam ne in ba a jinjina wa kokarinsa ba ba za a kushe masa kuma alama ce daga cikin alamomi na takawar bawa ya zama yana girmama abubuwa masu muhimmanci a addini liman yana da muhimmanci a girmama shi ladan yana da muhimmanci shi ma a girmama shi dan tseko da za a samu ta nan ta can a kauda kai a masa afuwa saboda tabbas alkhairansa sun fi kurakuransa yawa to sai zamanto alkhairan ba ma gani sai kurakuran mu toshe idan dama muna kallo da idan hannu ai ba mu yi adalci ba wani zai sati yana kiran sallan nan ba tare da an samu akasi ba rana ɗayan aka samu akasi sai ai ta cece ku ci an yi adalci ɗan uwa kuma mutum ne ɗan adam ne yana da bukatu yana da uzurori amma duk da haka zai engaging ɗin kansa wanda da yawa wasu ba za su iya haka ya kamata mu jinjina musu wallahi suna kokari jinjina musu ya kamata ba biya ake ba wanda balle a ce ana appreciating ɗinsa ka gani runguma yayi yana neman lada gurin Allah kuma a haka mu dinga fito na fito da su gaskiya ba mu yi wa kanmu adalci ba haka ne halin gaskiya ne karka shiga cikin al'amarin addini sai kana da ilimi. To a ƙarshe ya ce doshila dan wannan ɗinnan na ƙarshen ya ban dariya ƙwarai. Ya ce toshi ladan baya soma wani ladan, ladan da zai samu idan ya jira sallah. Ai mun yi bayani a baya, muka ce kai ko da baka cikin ladan ne, kai ma za ka samu ladan. Ladan yana kira kana faɗin abin da ladan ke faɗi, yana samun lada, kai ma kana samun lada. Kaga bai kima ka lada ba. Shi dai yanzu an ayyana shi an ce shi ne ladan, shi kenan. Kai ma ba a haramta maka ba. Allah alaikum salam. Ba ɗari da hamsin ba. Na, ka waye dai magana. Magana haka ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Wannan haka ne. Gaskiya ne. Wannan bayani ne mai kyau sosai da za ka lauke. Alaikum salam. Na'am. Babu gaskiya. Laifi ne haɗe in ba su sani ba. Na'am. Masu sauraro. Na'am, tambayar da ya yi ita ce ya halatta makabarta a ɗauke ta ta zama gidaje, ma'ana mai da ita ta zama gurin zama gidaje bayan ta cika a yanka fuloti bai halatta ba. Bai halatta. In an gina a rushe. A rushe. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum qubura, kuma ba a gina gurin ibada a, kuma dole in ka gina gidanka zai zama gurin ibada. Saboda haka kuskure ne gina gidaje akan kaburbura. Na, kamar akwai mai magana. Na, gane ni. Irin wannan ana yi ne a babban masallaci, amma ƙananun masallaci ba buƙatar a ce wai sai an sa ladan na ɗaya na biyu na ko Saudi. Yanzu in kaje ta ga masallacin harami na Makka suna da lada ne wajen bakwai, masallacin harami na Madina lada ne wajen goma, amma in kaje masallacin anguwanni lada ne ɗaya ne. Yanzu babban masallaci mai girma haka, to wannan babu laifi a ce a samu ladani na'ibi na, amma ƙananun masallaci kamar ba wannan buƙatar, musamman in ba wai ana samun matsaloli ba ne na giyabi daga ladanin kuma yana ƙoƙarinsa, babu wannan buƙatar a ce sai an sa na'ibi na ɗaya, na'ibi na biyu, na'ibi na uku, kamar ba wannan buƙatar. Allahu ta'ala abubuwan da muka faɗa na dadai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗen harshe, Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan, Allah ya sa ya zama mai amfani gare mu, duniyarmu da lahiranmu. Da manar da muka shiga Allah ya sanya mata albarka, abubuwan da aka shuka Ubangiji ka albarkace shi,
wuraren da basu samu ruwa ba Ubangiji ka ba su ruwa wanda kuma suka samu ruwan Ubangiji ka sanya albarka cikin abin da ake Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته